This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:31:49 sai kuma kilohertz 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya. Sai kuma ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatar an wayi gari lafiya. Grace Alheri Abdu ce daga birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake saduwa da ku a shirinmu na yau, Alhamis 30 ga watan Yuni. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labarai.
Jiya Laraba, 'yan majalisar tarayyar Amurka sun takura wasu manyan jami'an gwamnati wajen neman dalla-dallar tsarin saka ido kan yarjejeniyar da aka cimma kan shirin nukiliyar Iran. Jiya Larabar, har ila yau, jami'an gwamnatin Afghanistan sun ce boyayyen shugaban Taliban ɗin nan Mullah Umar ya fa mutu tun ma sama da shekaru biyu a Pakistan. Sannan Rasha ta hau kujerar naki dangane da wani kudirin kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya na kafa wata kotun ƙasa da ƙasa wadda za ta hukunta waɗanda suka harbo jirgin saman Malaysia a sararin saman Ukraine a bara.
We do not take this peaceful coexistence of Nigeria and Cameroon for granted. We must work to build on and sustain this cordial relationship.
Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya a ziyarar da ya kai ƙasar Kamaru, za ku ji cikakken jawabin nasa bayan labarai. Sai kuma shirin domin iyali, wanda yau ma ya mai da hankali kan ziyarar da shugaba Buhari ya kawo nan Amurka da yadda gwamnatinsa za ta inganta rayuwar mata da ƙananan yara. Amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum, masu saurare, ga labaran. Jiya Laraba, 'yan majalisar tarayyar Amurka sun takura wasu manyan jami'an gwamnati wajen neman dalla-dallar tsarin saka ido na ƙasa da ƙasa wanda zai tabbatar ana kiyaye yarjejeniyar nan ta tarihi da aka cimma kan shirin nukiliyar Iran. A wata zafaffar muhawara irin wacce aka saba ganin ana yi a majalisar tarayyar Amurka kan wannan yarjejeniyar, shugaban kwamitin majalisar dattawa kan harkar soji ɗan Republican John McCain ya bayyana hasalarsa kan yadda majalisar tarayyar ta kasa nazarin yarjejeniyar da aka cimma tsakanin Iran da hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya IAEA. Fahimtar tsare-tsaren na da muhimmanci gare mu, a cewar McCain. Ya ƙara da cewa mun san cewa a yarjejeniya da ƙasa irin Iran, laujan fana cikin naɗi ne da yake ba da ba'asi tare da sakataren harkokin waje John Kerry da sakataren tsaro Ash Carter da sakataren baitul malin Amurka Jacob Lew da kuma hafsan hafsoshin sojin Amurka Martin Dempsey. Sakataren makamashi Anes Moniz ya ce, ni ban ma taɓa ganin takardun ba. Nan da nan sai McCain ya tari numfashinsa da cewa, in gaya maka gaskiya, abin mamaki ne ma a ce baka taɓa ganin ma takardun da suka shafi yadda za a rinka saka idan ba. Sai Moniz ya maida masa da cewa, abin da kawai zan iya faɗi shi ne yarjejeniyar na buƙatar haɗin kai ne tsakanin Iran da hukumar IAEA, kuma haka kuma ita hukumar ta IAEA ta saba aikinta, wadda kuma 'yancin cin gashin kanta na da muhimmanci matuƙa gare mu. McCain sai ya ce, ai, abin da ke da muhimmanci gare mu duka shi ne sakatare, mu saka ido. Mu kuma tantance take-taken Iraniyawa saboda sun yi ƙaurin suna wurin yaudara. Ya kamata mu ga irin na'urorin da ake amfani da su wajen tantancewar. Daga bisani sai sakatare Kerry ya yi jawabi kan wannan batun, inda ya ce an yi ma wakilan Amurka a wurin tattaunawar bayani kan yadda za a rinka saka idan, kuma nan gaba su ma 'yan majalisar tarayyar za a musu bayani a kibe.
Jiya Laraba, jami'an gwamnatin Afghanistan suka ce boyayyen shugaban Taliban ɗin nan Mullah Umar ya fa mutu, kuma tun sama da shekaru biyu ne ya rasu a Pakistan. Ya yi fama jiya mai tsanani a wani asibitin Karachi, sannan ya mutu a wani wuri cikin wani yanayi mai ɗaura kai, a cewar Abdul Hasib Sadiki, mai magana da yawun babbar hukumar leƙen asirin Afghanistan, a cewar shugaban cibiyar tsaro ta ƙasa. amma bai yi bayani kan abin da ya daure kan dangane da mutuwar tasa ba, kuma bai bayyana ko tun yaushe suka samu bayanin cewa Umar ya mutu ba. Fadar shugaban Ashraf Ghani, wato fadar shugaban Ashraf Ghani ma ta ce Umar ya mutu ne tun a shekara ta 2013. To amma kungiyar Taliban na ikirarin cewa har yanzu Umar na nan da ransa. A binin Washington kuwa fadar shugaban kasa ta White House ta ce da alamar labarin mutuwar Umar gaskiya ne, kuma hukumar leken asirin Amurka na bincike masababin mutuwar tasa. Ba san ko menene yasa sai yanzu aka samu labarin mutuwar Umar ba, ko da yake an yi ta cewa ya mutu tun shekara ta 2001. Kuma rabon a ga wannan shugaba na Taliban mai ido ɗaya a bainar jama'a tun a wancan lokacin, bayan da sojojin da dakarun Amurka ke wa jagoranta suka hambare gwamnatinsa ya gudu zuwa Pakistan.
Rasha ta hawo kujerar naki dangane da wani kujerar kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya na kafa wata kotun ƙasa da ƙasa wadda za ta hukunta waɗanda suka harbo jirgin saman Malaysia a sararin saman Ukraine a bara. Ƙasashen Malaysia, Netherlands, Australia, Ukraine da Belgium duk sun bayyana amincewarsu da kafa irin wannan kotun. Kuma ƙasar Malaysia har ta rarraba daftarin ƙudurin. Ministan harkokin wajen ƙasashe biyar ɗin duk sun kasance a wurin wannan taron na kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya jiya Laraba. Tun da farko a jiya ɗin, ministan wato Prime Ministan ƙasar Holland Mark Rutte ya yi kira mai ƙarfi ga shugaban Rasha Vladimir Putin da kar ya hau kujerar naƙi kan wannan ƙudurin. Fadar shugaba Rutte ta faɗi a wani shafin intanet na gwamnatin ƙasar ta Holland cewa ya buga waya ma shugaba Putin gabanin kaɗa ƙuri'ar da aka yi a birnin New York don neman haɗin kan shugaban na Rasha wajen kafa kotun ta ƙasa da ƙasa. Rasha dai ta ce za ta dakaci binciken ƙasa da ƙasa da ake yi bisa jagorancin ƙasar Holland game da harin wato haɗarin jirgin saman.
To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A halin da ake ciki kuma masu bincike na nazarin wani bala'in wato ballin sashen jirgin sama wanda aka samu a wani tsibirin da ke tekun Indiya mallakin Faransawa don sanin ko na jirgin Malaysia din nan ne mai lambar tafiya MH370 wanda ya ɓace ɓat a watan Maris na bara. Ballin mai tsawon mita biyu wanda ya yi kama da sashen fukafukin jirgi an same shi ne a jiya Laraba a gabar tsibirin Reunion wanda ke tsakanin Madagascar da kuma Mauritius. Wani wanda ya ga wannan ballin ya ce wato dodon kodin ruwa sun mamaye shi, wanda hakan ya nuna cewa ya kasance cikin ruwan na wani lokaci mai tsawo. Wani bafaranshi kwararre a harkar sufurin ruwa mai suna Xavier Tillman ya ce ya ga wato yana ganin wannan ballin wani bangare ne na Boeing 777 shigen MH370 din nan. Ministan sufurin Malaysia Louis Tuyong ya ce gwamnatin ƙasar ta tura wata tawaga zuwa tsibirin na Reunion domin taimakawa wajen gudanar da wannan bincike. Labaran duniya kenan, kuka saurara. To bari mu faro takon daga Najeriya, inda shugaban ƙasar Muhammadu Buhari ya bayyana Najeriya da kuma ƙasar Kamaru a matsayin al'umma ɗaya, sabili da bisa ga cewarsa suna da makoma ɗaya da sanin ya kamata da kuma mutunta juna, abin da ke ƙara danƙon zumunci tsakanin ƙasashen. Shugaba Buhari ya bayyana haka ne yayin ziyara aiki da ya kai ƙasar Kamaru kimanin makonni biyu bayan ziyara aiki da ya kawo nan Amurka. A cikin jawabinsa ya yabi shugabannin kasashen domin kafa wannan tubali.
The credit for this good neighborliness goes to the patriotic leadership of past and present.
Yace wannan kyakkyawar dangantakar ta faru ne sabili da irin aikin da shugabannin kasashen na da na yanzu suka yi da kuma al'ummar kasashen masu hazaka da kaunar zaman lafiya.
We do not take this peaceful coexistence of Nigeria and Cameroonians for granted.
Yace bai kamata mu ɗauki wannan zaman lafiya da ke tsakanin ƙasar Kamaru da Najeriya sakusaku ba. ya ce an tilasta wa Najeriya da ƙasar Kamaru fuskantar abokin gaba ɗaya, wanda muninsa da kuma kisan da yake yi suka haifar da matsalar tsaro da ƙuntatawa al'ummar ƙasashen.
Nigeria remains resolute in the fight against Boko Haram insurgency.
Ya ce Najeriya ta ƙudiri aniyar yaƙi da hare-haren ƙungiyar Boko Haram da ya yi sanadiyar kashe mutane da dama da kuma sa iyalai da dama suka rasa matsugunansu da kuma hanyar cin abincinsu. Shugaba Buhari ya bayyana godiya ga gwamnatin ƙasar Kamaru domin samar da mafaka ga 'yan Najeriya da suka ƙaurace matsugunansu domin ceton rayukansu, da kuma tallafin da ƙasar Kamaru ke ba rundunar sojin Najeriya da jami'an tsaronta, ya kuma miƙa gaisuwar ta'aziyya ga iyalan waɗanda suka rasa ƙaunatattunsu sakamakon ayyukan ta'addanci a ƙasar Kamaru da kuma Najeriya.
We cannot afford to falter in our resolve to rid our countries of this evil.
Shugaba Buhari ya ce ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba a yunkurinmu na raba ƙasashenmu da wannan rashin imani da ke barazana ga 'yanci da muka samu ta wajen aiki tukuru da kuma ci gaban da muka samu a matsayin ƙasa da kuma yankin baki ɗaya. Ya ce duk da munin tashe-tashen hankalin bai kamata mu bari ya hana mu tausaya wa juna ba.
In fact, it has presented an opportunity for us to work together as neighbors.
Ya ce a gaskiya ma wannan ta kasance damar da muka samu ta yin aiki tare a matsayin makwabta domin inganta harkokin tsaronmu da kuma ci gaban tattalin arziki. Mun fahimci cewa babu ƙasar da za ta iya yin nasara ita kaɗai.
In order to win this war, we need the collective efforts of each one of us standing together.
Ya ce idan muna so mu yi nasara a wannan yaƙin, muna buƙatar gudunmuwa kowannenmu. Mu haɗa kai mu yi aiki tare domin shawo kan wannan aikin ta'addancin da ake yi a kan al'ummarmu.
Let me assure all of my relentless pursuit of all possible means to safeguard Nigeria's.
Bari in tabbatar muku da ƙudurina na ɗaukar dukkan matakan da suka wajaba wajen kare ɗiyaucin yankin Najeriya da kare rayuka da ƙaddarorin al'ummarta. Ya ce gwamnatin tarayyar Najeriya za ta mutunta dokokin ƙasa da ƙasa wajen warware wannan matsalar da kuma maido da doka da oda a wannan yankin ba da daɗewa ba. Shugaba Buhari ya kuma nemi haɗin kan ƙasashen a fannin tattalin arziki.
I am also willing to improve and expand the already existing close bilateral relations between our two countries.
Ya ce ina kuma so in ci gaba in kuma inganta dangantakar da ke akwai tsakanin ƙasashen biyu ta kowane fanni. Da ya haɗa da haɗin kai ta fuskar tattalin arziki da za ta samar da dama ga al'ummar ƙasashenmu. Ya yaba ci gaban da aka samu a yarjejeniyar da aka kulla tsakanin Najeriya da Kamaru, tare kuma da kira da inganta dangantaka tsakanin ƙasashen a fannin cinikayya da sufuri. Shugaba Buhari ya yaba kyakkyawar tarbar da ƙasar Kamaru ta yi masa da tawagarsa yayin ziyarar aikin, ya kuma yi addu'a Allah ya ƙara wa ƙasashen biyu ci gaba.
Long live the Republic of Cameroon. Long live Federal Republic of Nigeria. Long live Nigeria Cameroon relations. Thank you.
Wakilinmu Umar Faruk Musa da ke Abuja kuma ya hira da kakakin shugaba Buhari Shehu ta wayar tarho kan fa'idar wannan ziyara.
Na farko dai ce maka muhimmin abu ma dai tukuna gyara dangantaka da makota yana da mahimmanci, saboda ka san lokacin da shi aka fito sakamakon zaɓe ya fito aka zaɓi shugaba Muhammadu Buhari, shugaba Col Biya ya aiko da wakili ya nuna cewa to shi yanzu ya samu abokin tattaunawa. Wannan manuniya ce cewa watakila kafin wannan zubi na shugaba Muhammadu Buhari, watakila ba shi da abokin tattaunawa tsakanin Najeriya da Kamaru, wanda yake kuma abu ne wanda yake mara daɗi. Yanzu haka ɗin nan yau da aka shigo Yaounde, gaba ɗaya garin a rufe, an yi hutu, ma'aikata ba a aiki, kasuwanni da shaguna duk an rufe, makarantu duk an rufe su. Saboda haka an girmama shugaba Muhammadu Buhari yadda kowa bai zato. Kuma shi wannan magana ta yaƙi da ta'addanci ai magana ce ta dole sai an yi haɗin kai don abin ya fi ƙarfin ƙasa guda ɗaya ta samu nasara a kai. Abu ya riga ya ƙetare iyaka ya shiga ƙasashe daban-daban. Saboda haka dole in ba samun haɗin kai aka yi, su waɗannan ƙasashe musamman na yankin tafkin Chadi, wato Lake Chad commission da suke kusa suke mutaka da wannan tafki, sai sun hada kansu gaba ɗaya za su yi wani abu. In ba hakan aka yi ba, abu ne sai wannan ya yi ya shiga kasar wannan wannan su ma su turo mata. Hakan na aiki ba za ta samu galabar abin ba.
To wannan bayanin da kai ya zo daidai lokacin da muke samun rahotannin da ke cewar dakarun makwabtan kasashe suna da hurumi da izini na shigowa kowane bangare na Najeriya, da su ma kowane bangare na kasashensu ƴan Najeriya na iya shiga sojoji domin warware waɗannan matsaloli. Shin ya nuna cewar a baya babu irin wannan damar ce?
To ai ka san dama ita wannan kungiyar haɗin kai, rundunar sojojin haɗin gwiwa na international joint task force, kasashen nan dama an daɗe da kafarta amma ba ta yi tasiri ba, saboda babu yarjejeniya, babu amincewa da juna tsakanin kasashen nan. Da sanin jama'an na cewa a'a waɗannan sun ƙetara sun shiga wannan, akwai tsangwama, akwai ƙorafi, amma yarjejeniya sabuwa da ake wanda yake za a kafa runduna wajen soja a kusa kai 9,000 wanda kasashen nan kowanne za ta ba da gudunmawa. Babu iyaka a aikin gida, don dai har suka nufi aiki ko da ya kai a ƙetara a shiga ƙasa, daga wannan ƙasa a shiga wannan ƙasa, sun amince da junansu. Kuma kar a manta ita kanta rundunar da aka kafa ta, daga shugabancinta daga sama har zuwa ƙasa, ai haɗin gwiwa ce. Wannan ya kawo nasa gudunmawa, wannan ya kawo nasa gudunmawa, aka haɗa aka yi. Saboda haka yankin ake yi wa aikin ba gaba ɗaya ba wai ƙasa guda ɗaya za a yi ba.
Yanzu kana ganin wannan ziyarar aiki da shugaba Muhammadu Buhari ya kai, kuma wanda zai gana da shugaban Benin, kamar za a ga raguwar cigaba da kai hare-haren nan da ake yi a ƙauyuka da kasuwanni da masallatai da coci-coci da sauran dai guraren da ba ma sojoji ne ake kaiwa hari ba, kamar 'yan ƙasa ne waɗanda ba su da makamai?
Ba magana ce ta sha yanzu magani yanzu. Ina da tabbatar maka cewa ba a taɓa yin yunƙuri irin wannan don a maganin wannan matsala da ta fuskanci wannan ƙasashe ba. Kuma ba wai gama ziyara ba, ai abin da ake so ita kanta rundunar an ba ta lokaci zuwa ƙarshen watan nan da ta fara aiki. Saboda haka yanzu ƙoƙarin da ake yi, sojojin ake cewa ana haɗa kansu, ana neman musu kayan aiki. Saboda haka ƙarshen watan nan ne za su fara aiki. Kuma lokacin da za su fara aiki ba a ajiye musu lokaci an ce sai kun gama wata biyu wata uku ba. Don a wannan aka ce haka, zargi na iya biyo ba a ce a shugaba Buhari ko shugabanni sun ce wata kaza ko kwana kaza za su gama. Babu wannan, za su yi aiki har sai Allah ya sa ko an samu maslaha an daidaita da waɗannan mutane an daina wannan abu, ko kuma an samu nasara.
Haɗa kai ba taro ne ba kawai, ba cacar baki ne ba kaɗai, ko waye ya yi ta faɗan saurai kan an watse taron da dasai ya mace kurmu domin barai. Haɗa kai ba wai haɗa baki ba, ai zambo ko ai cuta ba, daula kantar da mutane ba, ko zalunci da fashin kai ba, yanci bai yarda da wannan ba. Dukkan fitina daga jahilci take tushe kauna ta lalaci, shike jawo a yi zalunci da matsawa gun karban hanci.
Haka yake, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu agogo ma'anar Washington na cewa karfe 1:19 na asuba. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roƙa, Allah ni kai ne na roƙa, baro ki ka ɗauka gwiwa.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bayyana ƙarara cewa gwamnati ba ta san inda 'yan matan sakandaren Chibok suke ba, ko suna nan da rai duka, ko kuma halin da suke ciki ba, bayan shekara guda da wata hudu da sace su. Banda batun garkuwa da mata da ƙananan yara da cin zarafinsu da ƙungiyar Boko Haram ke yi. Rahotanni biyu da aka fitar cikin wannan makon kan safarar mata sun nuna cewa Najeriya na cikin ƙasashen da ke kan gaba a duniya inda ake cin zarafi, safara da kuma muzantawa mata da ƙananan yara. wani batu da zamu yi nazarinsa a wani lokaci nan gaba. Amma yau dai ina tare da Amina Iliya, ɗaya daga cikin 'yan Najeriya da suka halarci taron ganawa da shugaba Muhammadu Buhari ya yi da 'yan Najeriya yayin ziyarar aiki da ya kawo nan Amurka. Na kuma tambaye ta abin da take so shugaba Buhari ya yi na ganin maganin zaman kashe wando tsakanin matasa da ake gani yana ɗaya daga cikin abin da ke sa su shiga ayyukan asha.
Yawwa, ai wannan magana da kika yi ko tana da amfani sosai madan Aljeri. Don kin ga a fannin matasa akwai abubuwan da zan tsokaci akai. Kin ga na ɗaya harkan ilimi. A gefen ilimi idan kika lura sashen ilimin mu a Najeriya akwai matsala. Dan kin ga kwanakin ba an je strike an je menene har yanzu ma akwai wa'annan matsaloli a ƙasa. Idan za a gyara fannin ilimi komai ya je straight. Akasari za ki ga idan matasa suka gama secondary za su je university da kai da karatunka da papers ɗinka sai ka nemi makaranta ka rasa. Wannan akwai wannan matsala muna fama da ita. Sai ki ga an ce cut off mark wani bi ma ka samu cut off mark din ya kai amma samu makaranta ya zama matsala. Kin ga wannan na cikin abubuwan da ke kashe matasa. Sannan akwai wani abu kuma idan za a yi introducing koyar da sana'a a makaranta. Duk wanda ke graduating ya zama yana graduating da ilimin da ya karatu sannan kuma ya koya mai wata sana'a da zai sana'a hannu. Wannan zai faɗaɗa kuma ya taimaka wa matasa idan suka tashi don gwamnati ba kowa za ta iya ba aiki ba. Yana da kyau a koyar da matasa wa'annan irin sana'o'in ga Haraka Steel Company a Najeriya ta kwanta ta yi kwana na a Zakuta da ada. Duk abubuwan nan su ne ke taimaka ma ƙasa. Banda haka sana'ar hannu ɗin nan da muke magana idan za a koyar matasa tun daga makaranta technical education kenan. To kin gani za su samu abin da suka riƙa kuma zai taimaka ma ƙasa. Sannan abu na biyu NDLEA gaskiya sai ta tashi tsaye. Dan ina gaya miki madan Aljeri shaye-shaye ya zama annoba cikin Najeriya tsakanin matasa. Ba maza ba ba mata ba. Shan benelin da kodin, shan roci a tauna, a sha wiwi, a sha shisha, a sha menene ga shan sai ki ga samu matasa sun shaye-shaye sun gudab sun ɗauke wuta. Ba abin da ake sai zaman kashe wando. Babu aiki akwai organizations in the NDE, National Directorate of Employment. Su ma ya kamata su tashi tsaye, na san suna iya kokarin su amma gaskiya sai sun faɗaɗa. Su tashi tsaye a nemi sana'o'i a koya ma mutane a jawo matasa su yi. Wannan zai kawo da zaman kashe wando kuma kin gani idan mutum na da abun yi ba wanda zai zo ya ce ka zo mu saka cikin terror group ya je yayi. Don kowa na da aikin da yake yi. So wannan zai rage wa'annan tashe-tashen hankulan da ake yi a Najeriya.
Yawa to ɗaya daga cikin alƙawuran yaƙin neman zaɓe da shi shugaba Buhari ya yi shi ne shawo kan matsalar tsaro da ake fuskanta ɗin nan. To a matsayinki na mace waɗannan 'yan matan Chibok ɗin nan kowa sai ka ce abu ne da ya shafe shi. Menene godonki game da wannan batu?
Gaskiya batun 'yan matan Chibok ɗin nan abu ne mai ban tunani sosai. Don a ce har yanzu ba a karɓo matan Chibok ba. Ko da dai na san shugaba Muhammadu Buhari bai daɗe da shiga ofis ba kuma na ga yana iya ƙoƙarin shi amma muna son ya ƙara saboda a samu ƙwato wa'annan yara da aka sace. Sannan kuma yaran da ke gida ba 'yan matan Chibok kaɗai ba, yaran da ke gida ya kamata a faɗaɗa su wajen ilimi, a gyara musu harkar ilimi su taso so that za su zama sun bunƙasa sun wuce a inda ake yanzu. Sannan akwai issue na child abuse kamar irin tallace-tallace nan da ake sa yara mata. Akasari sai ki isko yara a aza musu talla sun je sun zauna a tasha ina an je daga nan ne ake samu ana ɓata su. Don duk irin abubuwan yana faruwa daga nan sai ki ga yarinya ta lalace, babu karatu, ba wani abu rayuwarta ta tayyara. So irin wa'annan abubuwa. Sannan ya kamata uwaye su tashi tsaye su ma su yi a yi kamar sensitizing ko da ma a makaranta ne a sanar da su sex education. Don da yawa ana samun maza masu molesting yara mata tun suna ƙanana ba su san komai ba, a samu maza suna ɓata su kira su gefe su lallaɓa su a yi molesting ɗinsu, a yi abusing ɗinsu. So irin wa'annan abubuwa ya kamata a duba. Na ga ita uwar gidan shugaban ƙasa Hajiya Aisha Buhari tana da wannan soyayya ma harkar mata da yara sosai. to muna fatan za ta yi yaki akan wannan fanni.
Yawato akwai matan da suka fara korafin cewon kawo yanzu nade da dan da shugaban kasa yayi duka maza ne kana suna ƙara jaddada cewon jam'iyya ta yi alƙawarin cewon a wannan karan za a cika alƙawarin ba mata kashi 30% na mukaman siyasa da kowace gwamnati ta kan yi alƙawari amma ba ta cikawa. Ina ra'ayinki dangane da wannan?
Wannan matsala ne ma dade yana damuna a rayuwa, don gaskiya mu mata ba mu consideration haka sosai a harkar gwamnati idan ta zo, kuma idan siyasa ta zo mata suna iya kokarin su ga harkar siyasa da sauransu, ko ba ma mutun siyasa ba, akwai mata da yawa waɗanda brain box ne, suna da ilimi sosai kuma idan suka fito sun wuce abin da kike tunani.
Haka yake, abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku ji abin da ya tsone mu mata 'yan Najeriya mazauna Amurka ido game da batun 'yan matan Chibok. Yanzu dai a madadin Amina Iliya, ɗaya daga cikin 'yan Najeriya da suka halarci taron musayar yau da shugaba Muhammadu Buhari yayin ziyarar da ya kawo nan Amurka, da kuma Chubahiro Dodone daidai da sautin shirin alheri ke muku fata alheri.
Kai mata sune duniya, sune daɗin duniya, mata sune duniya.
Madalla, kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Jiya Laraba, 'yan majalisar tarayyar Amurka sun takura wasu manyan jami'an gwamnati wajen neman dalla-dallar tsarin saka ido na ƙasa da ƙasa wanda zai tabbatar ana kiyaye yarjejeniyar nan ta tarihi da aka cima kan shirin nukiliyar Iran. A wata zafaffar muhawara irin wacce aka saba ganin ana yi a majalisar tarayyar Amurka kan wannan yarjejeniyar, shugaban kwamitin majalisar dattawa kan harkar soji ɗan Republican John McCain ya bayyana hasalarsa kan yadda majalisar tarayyar ta kasa nazarin yarjejeniyar. Bakin haure masu naciya sun sake dannawa ga hanyar ƙarƙashin ƙasar nan ta Eurotunnel da ke Calais na ƙasar Faransa a wani sabon yunkurinsu na neman zuwa Ingila. Hukumomin Faransa sun girke 'yan sandan kwantar da tarzoma sama da 100 da yammacin jiya Laraba don agaza ma jami'an tsaron da ke wurin. Cikin darare, ɗaruruwan bakin haure sun yi ta yunkurin shiga hanyar ƙarƙashin ƙasar wadda jirgin sama ke amfani da ita zuwa Ingila. Jiragen yakin Turkiya sun yi lugudan bama-bamai kan mayakan Kurdawa da ke arewacin Iraki jiya Laraba, sa'o'i bayan shugaba Recep Tayyip Erdogan ya ce ba shi yiwuwa a ci gaba da tattaunawar zaman lafiya da Kurdawan. Jiragen yakin Turkiya sun ruguza gidaje da wuraren adana kaya da kuma kogonni a wurare 6 a cewar ofishin Prime Minister Ahmed Davutoglu. Wannan ne farmaki mafi girma tun bayan da Turkiya ta kaddamar da hare-haren jiragen sama kan Kurdawa da 'yan ISIS da ke arewacin Syria.
Gaishe ka masu saurare, na muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau, sai kuma can da sa'a 1:30 mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Kafin mai sallama, bari mu miƙa gaisuwar ta'aziyya ga iyalan ɗan goggo a gidan ɗan birnin Malumfashi domin rasuwar ɗansu ɗan yaro, sai kuma kulu bawa domin rasuwar mai gidanta Dauda Sule Hanakuka wanda ya rasu jiya. Za a kuma yi jana'izar sa ranar Juma'a a jihar Bauchi. Allah ƙara dangana mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya na gabatar da shirin, da kuma Malam Sidi da ya taimaka wajen harhaɗa shiri da ba da umarni, sai kuma injiniyan mu Nayo Alheri ke muku fata alheri sai da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.